je ko kuma a sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ko ni ijma'i haka ko su manganu abin dogaro daga magabata tana suna daga cikin abin da ake kira wato al-mutashabihat abin da Allah ya saukar tabbas saukake ne amma kuma sanin sa yana rikitar da bayan Allah sai dai su yi imani da shi su bar wa Allah sanin sa Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum Allah ba mai cancantar bauta sai shi al-hayyu mai tabbatacciyar rayuwa wato allazi la yamutu wanda mutuwa ba za ta riske shi ba wanda gengedi ma ba yayi ballantana bacci ballantana mutuwa wannan duka sufofi ne na bayi ajizai gajiyayyu amma Allah shine rayayye mai tabbatacciyar rayuwa al-qayyum mai tsayi wato mai cikakkiyar tsayuwa akan talikansa wanda yake tsaye yawa a bisa tafi da al'amuran talikai ai ala kulli ma huwa dunahu Allah shi ke tsaye yawa akan kula da dukkan halittu duk halittunsa duk wani koma bayan sa halittarsa ce to shi ke tsaye da shi akan sa bil rizqi da arzuktawa wal kila'a da kuma tsarewa al-hifz tsarewa shine kila'a amma qul man yakla'ukum bil layli wan nahari min ar-rahman wat tadbir da kuma tsara abubuwa su tafi daidai wat tasrifi min halin ila hal da juya abubuwa daga wani yanayi ko mataki zuwa wani aikin Allah ne subhanahu wa ta'ala to qayyumiyar kenan wa kullu yawmin huwa fi sha'an ko yaushe ko da wani lokaci ubangi yana cikin sha'anin tafi da bayinsa saboda haka tsayayye ne shi akan talikai a cikakkiyar tsayuwa yayin da yake rike da al'arshi da yafi komai girma ya zama samai bakwai da kasai bakwai ma kankana abubuwa ne dangane da shi to a lokacin kuma yake rike da rayuwar zarrorin da suke yawo a sararin sama ko a ƙasa ko a ainihin ko ina a cikin talikai nazzala alayka alkitaba bilhaq ya saukar da littafi akan ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya saukar da littafi akan ka saukarwa da kadan kadan shine nazzala wa nazzala amma aka ce anzala to ya saukar a lokaci guda ga baki daya shi alqur'ani da kadan kadan ka saukar da shi a cikin tsawon shekaru 23 amma kamar at-taura da injila su Allah ya saukar da su ne jumlatan wahida to nazzala alayka alkitab ya saukar da littafi akan ka sannan a hankali mutalabbisan bilhaq wanda yake ainihin kunshe da gaskiya ma'ana littafi ne wanda yake dukkaninsa gaskiya ne ai bi sirri fi akhbarihi wanda duk abin da ya bada labari gaskiya ne game da hukunce ne game da al'amarin lahira duk abin da ya bada labari ko kuma ya yi hukunci da shi gaskiya ne kuma shi ne daidai musaddiqan lima bayna yadayhi kuma halin kasancewarsa mai gaskata abin da yake gabaninsa na littafai a taura da injila da zabura da suhufu ibrahim duka da waɗansu da ba ambata ba ishara kaɗai aka yi alqur'ani ya tabbatar da su cewa akwai su cewa Allah ya koma manzanni ya sauka musu da littafai ya ambata kamar a taura da injila da zabura da suhufu ibrahim saura kuma ya yi ishara wato ya gaskata abin da ya gabace shi na littafai wa anzala at-taurata wal injil kuma ya saukar da littafin at-taura akan annabi Musa wal injil da kuma injila akan annabi Isa ya saukar da su kaga su aka ce anzala ya saukar da su saboda su an saukar da su ne jumlatan wahida amma qur'ani shi sannu a hankali aka saukar da shi sai aka ce nazzala min qablu wato ya saukar da taura da injila gabanin saukar da alqur'ani ay qabla tanzilihi fi alkitabul ladhi huwa alquran, wato kafin saukar da shi littafin babban littafi wanda shine alqurani, kafin saukar da shi din Allah ya saukar da atawra da injila. Atawra da injila din kuma dukkan su sun ba da labarin cewa Allah zai saukar da alqurani kuma zai aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi, har ma su ambata wasu abubuwa da suka shafi al'ummar, da kuma bayanin cewa wajibi ne wanda duk zamaninsa ya riski lokacin saukar Qur'anin ko kuma aiko Annabi Muhammad, da kuma aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dole ya yi imani da shi. In ba haka ba, riƙe wata aƙidar ko da a riƙe wani addinin ba zai masa amfani ba abada. Hudan linnasi, wato domin zama shari'a wato ga mutane, wato ma'ana Allah ya saukar da wato a Taurat da Injila kamar da ya saukar da Alƙur'ani don ya zama shiryarwa ga mutane. Wato su a Taurat da Injila a zamaninsu littattafai ne na shiryar da jama'a, shiryar da al'umma, suke ɗora mutane akan tauhidi da ibada da Allah Maɗaukakin Sarki shi kaɗai, da kuma sanar da su tsarin rayuwar da za su yi a ƙarƙashin shari'ar Allah Maɗaukakin Sarki. To, yanda a Taurat da Injila ɗin suka kasance shari'a ga mutane, haka Allah Ta'ala ya saukar da Alƙur'ani shi ma ya zama shari'a ga mutane. Wato, kowanne a zamaninsa shi ne littafin da Allah ya tsara, kundin doka, kundin hukunci, littafi na shiryarwa ga ainihin mutane. Amma shi Alƙur'ani ya zama daban wato da sauran littafan, don su suna da iyaka ta misali kamar a ce bigiri, kuma suna da iyaka ta lokaci. Shi annabawan banu Isra'ila ba annabawa ne na dukkan duniya ba, ba wani annabi da ba wani manzo da aka tura shi zuwa ga dukkan mutanen duniya. Shi annabi Musa da annabi Isa da annabawan manzanni da suke a tsakani duka, don shi annabi Isa shi ne na ƙarshensu, amma waɗanda suke tsakanin waɗanda suke suna da yawa, to dukkansu ga banu Isra'il Allah ya aiko su. Shi yasa duk batutuwansu ana maganan banu Isra'il, banu Isra'il ba su shafi sauran jinsunan duniya ba. Amma kaga kuma littafai ne da ba su dawama ba, inda dawamin littafai ne da ba buƙatar saukar da wani a bayansu. Amma shi Alƙur'ani littafi ne na dukkan duniya, dukkanin jinsunan mutane, daga lokacin da aka aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam duk faɗin duniya har kuma zuwa ƙarshen zamani. To kaga Ƙur'ani shi ya fi zama da shumuliya, tattare komai da komai a wajen shiryarwa. Haitan wanda ya samu kansa a wannan al'umma ta Alƙur'ani, a wannan zamani na Alƙur'ani, amma ya bijire ya kafirce, lallai babu shakka akwai nadama ba ƴar kaɗan ba. Kafircewa littafi da ya zo daga Allah ta hanyar manzanda ya zo daga Allah, kuma na dukkan duniya da dukkan zamani, amma mutum ya bijire, kaga babu hanyar tsira kenan har abada. Allah ka kiyashe mu. Wa anzala al-furqan, anan yace wa ubira fihi ma bi anzala, an yi bayani anan aka ce anzala su a Taurat da Injila, amma fil Qur'an aka ce nazzala, al-muqtadi lit-takrir, abinda ke nuna wato maimaitawa ayi tayi, li'annahuma unzila dafatan wahida, na Taurat da Injila gaba ɗaya ka saukar da su. Lokacin da Allah ya kira annabi Musa alayhi salam don ya gana da shi tsawon kwana 30, sannan ya ƙara masa kwana 10, suka zama kwana 40, da ya gana da Allah, Allah Ta'ala sai ba shi littafin taura ga baki ɗaya, ya taho wa banu Isra'ila da shi. To haka annabi Musa alayhi salam shi ma aka sauka masa da injila, amma bikilafi sabanin shi Alƙur'ani, da kaɗan-kaɗan ayoyi 5 aka fara saukarwa a cikin sautu ya ƙira, da kaɗan haka tsawon shekara 23 wato aka saukar da shi. Wa anzala al-furqana, kuma Allah ya saukar da abinda ke rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya, shi ne waɗannan da tattafan dukansu. Wato ma'ana Allah ya saukar wa duniya abinda zai sa ta rarrabe, ko al'umma ta rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya, ko kuma shari'a da bata. Allah Allah ya aiko yawa ya saukar da littafai da ne suke rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya ko kuma shari'a da bata. Wannan sifa ce ta dukkanin littafan. Yawa dukkan littafan At-Taura, Injila, Zabura da dukkan sauran littafan da Allah ya saukar da ba ambata ba ma. Duka ta hanyar su ne ake tantancewa cewa wannan addini ne na gaskiya ko addinin bata ne. Wannan hukunci daidai ne ko ba daidai ba ne. Wannan labarin gaskiya ne ko ƙarya ne. To haka. Bima'anar kutubul al-fariqati bainal haqqi wal batil. Ma'ana dai littafan da suke rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya. Shi yasa duk wanda ya watsar da Al-Qur'ani, ya watsar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, misali a wannan zamani, to ya rabu da ainihin fitila da za ta haska masa ya rarrabe abubuwa daidai da ba daidai ba. Don Qur'anin ne kadai da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbata wacce ita ma sanarwa ce daga Allah, nan ne kawai ake gane daidai da ba daidai ba. Amma an ba haka ba, tunani irin na mutane ko bincikensu ko wani abu duka kowanne ya tamilu sirka wal kaziba ko as-sawaba wal khata, wa zai iya riwa ya zama gaskiya ko ba gaskiya ba, ko ya zama daidai ko ya zama kuskure. Amma gaskiya dahir gaskiya ta Allah tana nan cikin littafin Allah, a cikin abinda Allah ya sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya nuna masa a cikin sunnarsa. To haka mai littafan a zamanin su haka. Kaga yanzu misali Nasara Yahudu da Nasara Yahudu da Kiristoci da sauran mushrikai waɗanda suke da'awar riƙo da waɗansu littattafai ko kuma wasu addinai ko wani ilimi wanda ya saba ma Al-Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, babu shakka akan bata suke, saboda Qur'ani shine kadai zai rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya, daidai da ba daidai ba, ko sun kafirce masa. Kuma littafan nasu dama sun riga sun dagula su, kuma ko da ma ba su yi hakan ba, to lokacin aikin su ya wuce, yanzu lokacin aikin Al-Qur'ani ne. Hukunce-hukunce da yawa da aka saukar a wancan zamani, duka mata Allah ta sa an canza a yanzu. Ka kenan wanda duk yake so ya zama akan daidai, to sai dai ya riƙe Al-Qur'ani, kuma ya riƙe abin da ya tabbata na daga manzanni da ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In ma fahimta zai samu ya samu ƙarƙashin jagorancin waɗannan. Amma in an bar waɗannan duka, duk wata fahimta da za a yi musamman ta sashen addini, to bata ne kawai. A wasu abubuwa na ɗabi'a, na halitta, na binciken wasu abubuwa na baiwa na rayuwa, tana iya yiwuwa kowaye ma ya bincike, Allah ya datar da shi da gane wasu abubuwa masu amfani na sirrin anin rayuwa da ni'imominta. To wannan kuma ana samu. Amma ko shi wannan ɗin ma sai an waiwaci izinin Qur'ani da sunna ɗin cewa ga iyakar abin da za a yi, kar a wuce da'ira kaza. Allah ka tabbata da mu akan wannan tafarki madaidaici. Wa zakaruhu ba'da salasa. Allah ya ambata Al-Furqan din bayan ya ambata uku. Liya umama adaha, domin bayanin cewa littafan Allah suna rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya, ya haɗe sauran littattafai gaba ɗaya al-manazzala da aka saukar. Kasufi Ibrahim, kamar littafin Sufi Ibrahim, wa kulli wahyin anzalahu Allahu ala nabiyyi. Kai ma da dukkan wani wahayi ma da Allah ya taɓa saukarwa akan wani annabi, tunda abin yana da yawa. Akwai manzannin da ma Allah bai bada kissar su ba, kamar da ya ambata. Allah ta'ala ya ce innal ladzina kafaru bi ayati Allah, lalle waɗanda suka kafirce wa ayoyin Allah, suka bijire wa Al-Qur'ani, ba su yi imani da shi ba, ba su yarda da shi ba. Haka ma sauran ayoyin na Allah, kamar littafan da suka gabata kafin Al-Qur'ani, lahum azabun shadid, an musu tanadin azaba mai tsanani. Wato kowane mutum, duk wani bawa na Allah a zamaninsa, sai ya kafirce ma littafin zamaninsa da annabin zamaninsa, to wannan yayi hasara kuma ya taɓe har abada, ba zai tsira ba. To a wannan zamani da Allah ya aika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Al-Qur'ani kuma, to wanda ya ce shi zai daƙire ya riƙe, ko dai da awasa ta cewa shi Injila yake bi ko At-Taura yake bi, ya riƙe wannan ya kafirce ma ayatul Qur'ani, wannan yayi hasara. Wallazina kafaru bi ayati Allahi ulaikum al-khasirun, aw nur musu kafirce wa ayatul Allah sune ta'aqqu, nan kuma yace lahum azabun shadid, amma sanan din azaba mai tsanani. Littafi da aka soke, ma'ana aka kawo madadin sa, aka ce ka bar wancan ka zo ka riƙe wannan, to mutum yace a'a shi wancan din zai rike ba zai rike wannan ba ai shi ma wancan din daga Allah yake Allah ba zai karbi aikin sa ba kuma ba zai karbi musuluncin sa ko imanin sa ba a haka misali dai kamar irin kudi ne a ce an canza kudi sai mutum ya dauke irin kamar mutum a ce ya samu kudi da aka canza tun 1973 ko 1983 ko 1984 ne irin wannan kudin na da ta ce ga su yaje yace yana son sai abubuwa da su a halin yau ai ba zai yi ba ko ba wanda zai saurare shi ce wannan kudi ya daina aiki yanzu kudi ne a lokacin da yake ba a soke shi ba a kauda shi ba amma yanzu ba zai aiki ba haka duk wata shari'a da aka yi naskinta aka canza yanzu aka kawo sabon hukunci na alqur'ani to shi kadai ne zai yi aiki wallahi azizun zantika kuma Allah magwayi ne galibin ala amri mai rinjaye ne akan lamarinsa wala yamnahu shay'un min injazi wa'dihi wa wa'idi ba wani abu da zai tare Allah ya hana shi zartar da alƙawarinsa ko narkun da yayi yadda yake zai yin ba ba kashi ko da yake ta bangaren narko ga masu imani yakan yi afuwa yana yin afuwa Allah ya mana afuwa
amin
yawa in yayi alƙawarin zai bada lada kaza matukar an aikata aikin yanda yake aikin ya tabbata to ladan zai tabbata ba zai fasa ba in ka ga mutum bai samu ladan aikinsa ba to shine bai aikin yanda ya dace ba ko dai babu ikhlasi ba dan Allah yayi ba ko kuma bai yi shi yanda sahibu shari'i mai shari'a wanda yazo da shari'a ya koyar da shi ba man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad bai wannan ba to ga aikin da ma bai yi aikatu ba shi mai shine yake da'awar yayi shi amma bai yi ba kamar wanda ya salla ne bai natsu ba bai kyara ta ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa yaje fa salli fa innaka lam tusalli kaga inda ba manzo Allah sama gona zai tafi yana cewa yayi sallah kamar mutane da yawa a yanzu suna salloli babu ainihin ingancin sallar amma kuma kullun ji suke suna sallah sai sun je lahira ce to ai sallah ce ma basu yi ta ba basu yi ta ba sun da sun yi ta bayan da mai shari'a ya ce ayi ba babu ita to amma in dai an yi da niyya mai kyau sannan an yi yadda mai shari'a ya ce ayi kuma dama can akwai ainihin jigon sharaɗin shine imani shuruɗu qabulil amal to shikenan saura abu ɗaya tak shine a tsare har akai gaci ba a bata ba kada samu kar ayi ridda Allah kiyaye mu riddar da ba a dawo ba Allah ka kiyaye mu yawa ko kuma kada ayi wani abu wanda zai bata aikin idan kamar misali ihsani ne sadaka wani abu na zumunci wani abu na kyautatawa mutum ya zo ya yi almanu wal aza kamar da karanta nasi alqur'ani da hadisai a nan cewa wannan ma yana rusa abu bayan mutum ya yi shi ya inganta sai zo ya bata amma ba wannan ba duk abin da yake wa'anni to babu fashi lalle Allah ba zai fasa ba ya ce da an yi alƙawari za a baka kowane aiki ninki goma amma yanzu an fasa za a baka ninki biyu ne kawai Allah ba zai haka balle ta nama a ce ba za a baka ba amma shi abin da ya shafi wa'id narko abin da aka yi gargaɗi da shi in mutum ya aikata laifi kaza za a masa kaza in musulmi ne yana da imani ko da rarraunin imani ne amma dai akwai shi to akwai yiwuwar Allah ta'ala ya yafe masa kyauta ko da bai tuba ba daman ya tuba da sharuɗan tuba nan ma akwai alƙawari na karɓar tuba amma ya mutu da zunubin bai tuba ba to Allah in ya so sai ya yafe masa ba tare da ya tuba din ba saboda yana da imani amma wannan kuma shi'a ce to khulful wa'id wannan aka ga karamci ne an yi alƙawari za an yi gargaɗi za a maka kaza in ba a yi ba ya ce maka ake kyautatawa aka yi ko ba haka ba amma khulful wa'id a saba alƙawari na alheri kaga wannan kaskanci da gazawa wannan Allah ta'ala ba zai yi ba amma kafirai su anan su kafirai to babu tantama narkun da aka faɗa akan su sai ya tabbata saboda shi kafiri ba yadda za a yi a kaddara masa samun gafarar Allah in dai bai tuba ba to shi yasa su Allah ta'ala da ya ce ya tanada musu azaba mai tsanani to lalle sai ci karo sun ci karo da ita babu ihtimalin sabanin haka bai ma halatta mutum ya ce Allah ya sauƙaƙa musu ko Allah ya gafarta ko Allah ya musu afuwa wannan bai halatta in dai kafiri ya mutu to bai halatta ma a roƙa masa gafara sai dai in yana raye a roƙa masa shari'a a roƙa masa shari'a da za ta zama sababin gafara ɗin amma ya mutu a haka a roƙa masa gafara wannan ba zai halatta ba wannan ijma'i ne na musulmi ga baki daya imani ne musulmi ga baki daya zuntika kuma Allah ubangi wato ma'abucin mabuwayi ne kuma abucin azabtar da masu laifi ai horo ga masu laifi wa kuwatun shadida liman asabu horo mai tsanani ga wanda ya saba masa la yaqdiru ala misliha ahad babu wanda zai iya yin hukuba irin ta Allah Allah ka kiyashe mu daga hukubar ka babu wanda wato fa ma iz lahi azabu azabahu ahad wa la yusabu wasaqahu ahad rana alkiyama babu wanda zai azabtarwa irin ta Allah subhanahu wataala kuma babu wanda zai kama masu laifi ya daure su a daure ne sa a daure su irin daurin da ubangiji ta Allah zai mukafirai a lokacin da zai cewa mala'iku khuzu akan kowane kafiri khuzu fa'ullu suma jahima sallu suma fi silsilati zarqa hasabuna zara'a fasluku nau kalam billahi alazim har zuwa karshe to babu wani wanda yasa yayi wani abu irin wannan kaga akwai abin tsoro matuka akwai tsoratarwa da barazana da gargadi mai tsanani sosai dangane da bige zuwa ayoyin Allah ta'ala wanda ka kace ayoyi gabaki daya matsayin sa kenan kuma ko aya daya ce mutum ya ciro yace shi kam duk qur'ani komai yayi masa daidai amma go daya aya daya ko hukunci daya shi kam gaskiya bai zauna masa ba an kale sa bai dauka ko kwanta da wannan ba ko kuma shi bai dauki wannan ba a ce da dukiyarka za ka yi mu'amala da ita cikin da ita kai dan kai riba bisa amincewa a ce wai ka aikata laifi shi bai gamsu da wannan ba ko a ce an haramta kaza ko an wajabta kaza komai wato kankantar abin yadda mutum yake ganin sa to ya rusa gaba ɗaya sauran ya rusa gaba ɗaya sauran ita shari'ar imani ko kuma shari'ar Allah addinin Allah sai an karbe shi duk gaba ɗaya ya yi wanda amanu da kullu fi silmi kafa so sai an riƙe addinin gabaki ɗaya yawa in an bar wani abu to an koma kuma afatu minu na ibadin kitabi wa takfuru na ibad abinda yahudu suka yi kenan ko sun karbi wani bangare na hukuncin Allah sun bar wani Allah ta'ala ya tabbatar da anin cewa makomar su anin to zata ne a duniya da kuma azaba mai tsanani a lahira inna Allah lillahi Allah la yakfa alayhi shay'un babu wani abu da ke boya a gare shi babu abin da zai boya kuma a gare shi kainin fil ardi wala fis sama da ya kasance a ƙasa a nan duniya wala fis sama ko a sama li ilmihi bima yaqaw fil alam bima Allah ya san abin da ke aukuwa cikin talikai baki daya min kulli majzi'in na dunkulallin abubuwa da kuma awari filla filla duka Allah ya san komai akwai halakakkun yan falasifa da wasu yan bid'a can da aka yi su a farkon musulunci wato da suka tafi akan cewa wai Allah ya san abubuwa a dunkule amma bai san su ba dalla dalla ya zan billahi ta'ala ka duba irin wannan dolanci to sai a tambaye su wane ne ya halitta abubuwan to a dunkulen waye ne ya halitta su to tunda shi ya halitta su ya ajiye su komai yawan su komai ajiye shi a yadda yake kuma ta taya kuma za a yi ba zai san shi ba ai kaga wannan riskar da gajiyawa ta rashin sani ne ga Allah madaukakin sarki saboda haka Allah ya san komai fadin irin wannan hukunta irin wannan kafirci ne sabaru yawa shine Allah ta'ala yake korewa wa khassahuma bizikri kuma Allah ya kebe ƙasa da sama yace ya Allah babu abin da yake koya ga Allah a sama ko a ƙasa li'anna al-hissa la yatajawazuhuma dama abinda dan adam ke gani baya ketara su mutum ya ga ƙasa shimfide na a gabansa ta gaba da baya ta dama da hagu baya gani iyakarta sannan daga kansa sama ya gani amma ba haka ba akwai aljanna akwai al'arshi akwai kursiyi akwai karkashin ƙasa din ma akwai abinda Allah ya halitta to dukkan su ne ana nufin Allah ba abinda ke boya gare shi kawai amma zaka ce a sama da ƙasa wa dan su ne mutum kawai ke gani ko su kuma su din ma wato kaga ai sun buwayi dan adam ko ba haka ba kai tafiya iyakar tafiyar ka yawon ka a duniya idan kai illa ya ga abubuwan da ya gani kai baka san abubuwan sai dai ka gansu a dunkule ka amma Allah ya san su dalla dalla daki daki shi ajiye su kuma abinda baka gani ba ninkin ba ninkin ba ninkin ba iyaka wato yana nan to ballatina kuma abinda yake baitin sama da ƙasa din to Allah duk babu abin da ya boya a kansa dangane da wani. To in haka ne ko yaushe mutum zai yi tunanin zai dinga yin wani abu Allah bai sani ba, ko ya zai iya boya wani wuri Allah bai lura da shi bai hadana da shi ba, a ga sai wanda ya jahilci lamarin Allah. Saboda haka Allah yana kallon bayi, Allah yana sanar da abin da suke yi, yana sanar da kowane abu ko menene ba wata muryar da za a raɗa ta a samai da ƙasar ko a ko'ina da bai ji ba, ballantana wani aiki da za a yi. Zaman bawa lafiya shi ne ya san cewa Allah shi ne sarkin da ya isa kuma komai a gurinsa, yana gani, yana ji, yana sane, kuma yana da iko a kan ya yi duk abin da yake so ya yi. Kawai ta lala yake wa ‘yan adam idan suka bijire suka yi abin da suka ga dama, ba wai abin gagarar Allah suke yi ba. Domin kafirai da suka cika baƙi fir'aunoni da makamantansu, a kaga da ta lala ta ƙare lokaci guda Allah ya nuna musu ba su isa ba ya gama da su. To haka nan na yanzu ma duk da wannan cika baƙi da suke yi, wannan ci gaba da suka samu a duniya da ke ruɗinsu zai dawo ya zama ba komai ba, lokaci kawai ake jira. Duk gaba da za a sace abin, za a yi sanar da shi zai zama babu, bai da tasiri. Masu shirin ma za su zama babu, ba su ballantana tasirin abin da suka yi. Komai ya koma hannun Allah, kamar da dama yana hannun Allah, kawai talalce ne da yawa bayi. Wanda zai sawwirkum fil arhami kaifa yasha, kuma shi ne wanda ya suranta ku a cikin mahaifa yadda ya so. Duk wanda za a haifa ko aka samu cikinsa, da nufin Allah ne cikin ma yake shiga. To yadda ɗan zai zama da irin lokacin da zai ɗauka a ciki sa fito da rayuwa da zai, komai Allah ta'ala shi ya tsara wa kansa wannan. Iyaye ba su da wani abu, ba hannu a ciki, ba ta komai a ciki. Ba inda mutum zai je ya ce matarsa ta samu ciki, amma bari ya je wani wuri ko wani lab ko wani guri da ake bincike ya ce da Allah a yi ƙoƙari yadda ɗan nasa in ya fito ya zama mai arziki, ko ya zama mai basira, ya zama intelligent, ya zama wani mai kaifin basira. Akwai wanda zai iya, ko ya zama ɗan ya zama fari ne, kada ya zama ɗan gyara shi. Yadda Allah ya so haka zai yi abinsa kawai. Ake nan ci gaban da mutane suke faɗa mahdu, wani abu na iyakantacce yadda suka kai kansu inda ba su kai ba, ko ba haka ba. Ɗan adam yana kai saninsa ɗan guntun sani, ma utitu min al-ilmi illa qalilan, ɗan guntun sani kaɗan da Allah ya ɗan incina masa ya cika duniya da bulukun cewa ai shi yanzu saninsa ma ya wadatar da shi a barin riko da addini. Haka fa suke ko? Kuma haka suke yaudar masu raunin hankali a cikin musulmai har ana biye su. Amma ɗan adam wane shi? Wato yana suranta ku a mahaifa yadda ya so, min zukuratin ya maida ɗa ya zama namiji, wa unusatin da ya zama ya mace. Allah ne ke shirya wannan. Wa bayadin wa sawa, da kuma fari da baƙi. Wani ya taɓa gaya wa matarsa, wadda matar ce ma take gaya mu irin tambaya ne, wai idan ta sake haihuwa ya mace wai a bakin aurenta, in ce to ta sake sannan yi kenan. To a gano ba irin wannan nan jafa'i. Ai macen ta san irin abin da suke yi, wannan miji ya gaya mata kawai tafi gidansu kawai, wannan ba abokin zama ba ne, wannan jaki ne kawai, ba mutum ba ne, ko ba haka ba? To ba haka ba, me ne nasa a ciki? Ko me ne nasa a ciki? To ya zai ta gaya musu cewa kai ne mahaifi mai yaudare da ka sa na haifi ‘ya’ya mata tun da ko ka hana ni haifi ‘ya’ya maza tun da ake, me yasa kana son ‘ya’ya maza ka bari aka haifi ‘ya’ya maza? Haka ya kamata da gaya masa in za ta mai da masa jahilci irin nasa, ci kai ɗin me yasa ka sake tun da ɗin suka zama ‘ya’ya mata ba ka ɗau mataki, sai yanzu kake so in ɗau mataki ne in daina haifuwar ‘ya’ya mata? Wannan ɓata ne, shishige ne a lamarin Allah. Kawai yana so ya cewa matar cici ne kawai, kuma ya butu cewa Allah subhanahu wa ta'ala. Magai da zalika, la ilaha illa huwa al-azizul hakim, ba mai cancantar bauta sai shi al-azizul mabuwayi a cikin mulkinsa al-hakim, kuma gwani fi sunni a cikin aikinsa da kuma shari'arsa. Allah ka ƙara mana basira da gane haka ɗin da kuma aiki.
Inna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد
هو الذي أنزل عليك الكتاب الله شيني واندي سوقد للتافي وتو القرآن أكنك منه آيات محكمات daga cikin sa akwai ayoyi muhkamat waɗanda aka fayyace ma'anonin su da manufofin su da abin da ake nufi da su a hukunci wato wadihatud dilala waɗanda ma'anar su abin da ake so a gane daga cikin su a fayyace yake a bayyane yake hunna ummul kitab wanda su ne jigon littafin aslihul mu'tamadu alayhi fil ahkam wanda waɗannan ayoyin waɗanda an karanta su duk wanda ya dace da ya fahimce su saboda tanadin sani da yake da shi zai fahimta zai gane to waɗannan su ne asalin alkur'anin kuma madogara a kansa cikin hukunce-hukunce duk wani abu da ake so a gane na hukunci a aqida ne a ainihin ibada ne a sauran sassan shari'a gabaki ɗaya to an faɗe shi yanda bayanin zai gamsar da kowa kowa kuma zai fahimta babu wata sarƙaƙiya ko kuma wani wato wata rikicewa ko wuyar ganewa domin ai littafi ne da aka saukar don a yi aiki da shi to labudda a faɗe shi a shar'anta daidai da yadda mutane za su fahimta su yi aiki wa ukharu mutashabihatu amma akwai waɗansu ayoyin waɗanda ba masu yawa ba ba masu rinjaye ba ba jigo ba na alkur'ani wato masu rikitarwa la tafhamu ma'aniha wanda ba a gane ma'anoninsu kawa ilisuwar kamar harufan da suke a farkon surori wanda mafi saukin ta ce Allahu alam bi muradihi bi Allah shi ne masani game da abin da ya tsoho kunsa duk da akwai wanda suka yi ta shati faɗi wannan amma dai daga sai a ce wallahu alam ya zato ne kawai amma ba za a tantance ba wa ayatu sifati wal asma'il ilahiyya haka ma ayoyin sufofi da kuma sunaye na ubangiji subhanahu wa ta'ala ko da yake mai ta'aliki yayi inkarin a sanya sunaye da sufofi na Allah a cikin mutashabiha amma dai da yawa kama asha'ira da makamantansu suna faɗin haka bi ma'ana in an faɗi sifar ko sunan lalle an san ma'anar ta zahiri ta luga misali jumlar ta harshe da aka faɗa za a san fassararta to amma sanin haƙiƙanin abin dole a fawwada shi zuwa ga Allah madaukakin sarki ma'ana sanin haƙiƙanin abin misali Allah ta'ala da ya sifanta zatinsa da daidaito a bisa al'arshi tabbas Allah ta'ala ya daidaita a bisa al'arshi yanda ya dace da shi to ba za a kore daidaituwar ba ko daidaiton ba amma kuma babu wanda isa ya ce ga yadda kaifiyar take idan da wani zai ce a'a daidaito ne irin na sarki akan karaga to sai a kafirta shi kuma a kashe shi ma in har ya kamanta Allah da ainihin mutane kamar haka to kaga dole ai tafwidin kaifiyar to tafwidin kaifiyar wannan din shine su suka dauka wato ma'anar tashabuh din ta wannan fiska zaka iya cewa gaskiya ne ko ba haka ba ba wanda ya sai bayani dalla dalla amma idan aka ce gaba ɗaya ba za a fassara ayatu sifat ba misali ko al-asma sai dai a ce kawai Allahu alam muradi bi kamar yanda za a faɗa kan hurufu fawatih suwar wannan kuma an shiga wani abu wanda ke ba shi ake nufi ba yawa dole anin ma'anar ta zahiri a tabbatar da ita yawa amma haƙiƙanin abin to dole a fawada wa Allah sanin sa wannan shine mawqifi na al-sunna wal jama'a Allah ka datar da mu waja'aluhu kulluhu muhkaman amma kuma a wani wuri zaka ga Allah ta'ala ya sifanta al-qur'ani cewa littafi ne muhkam kama jaa fi qawlihi ta'ala kuma ne so a fadin Allah madaukin sarki kitaban ukimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir farkon hud ko yawa to wannan kaga Allah ta'ala cewa qur'ani littafi ne wanda aka yi ihkamin ayoyinsa yawa sannan aka yi bayanin su dalla dalla dake dake daga wurin ubangi mai hikima kuma masanin komai daga zahiri wannan na nuna cewa duka ayoyin muhkamatu ne to amma babu karo a tsakanin wannan muhkamat a wannan aya ta al-imran da kuma hukimat a farkon hud din akwai bambanci tsakanin su anan hukimat ma'anarsa bi ma'ana annahu laysa fihi ayib an inganta ne inganci ihkam inganta abu kenan ayi shi da kyau ai itqani al-ihkam wal itqan bi ma'ana haka ce ihkam da kuma al-itqan ayi abu ya inganta sosai ya zama bai da yadda za a yi kushe shi bai da aibi to shi ake nufi an in ko haka ne to da muhkamatun da mutashabihat duka ainihin muhkam ne ko ba haka ba suna da inganci suna da ainihin nagarta to kaga babu abin nan ta'aruf kenan la fi alfazihi yawa wala fi ma'anihi alfazozin babu kushe haka na ma'anoni sannan akwai kuma wani wuri za ka ga waja'aluhu mutashabihan fi qawlihi ta'ala da Allah ya sa kuma Qur'ani a wani wuri sai ya ce mutashabihan nan kuma gaba ɗaya kan mutashabi to a fadin Allah ta'ala Allahu nazzala ahsana alhadith kitaban mutashabihan a Zumar ko to nan kuma ma'ana annahu shuduhu ba'dahu ba'dan fil husni was sidqi nan ko ba mutashabihat bane ba rikitarwa ake nemi ko rashin ganewa a'a ana nufin Qur'ani sassansa na kama da sashi nan gurin in yayi magana to wani wuri ma in yazo ba zai warware shi ba haka babu tuka da warware a cikin Qur'ani ce a to a guri misali kaza Allah ya ce kaza to me yasa ya faɗi kaza ai an samu karo babu wannan kowane wuri yana gaskata kowanne kowane wuri yana ƙara wani wuri yana ƙara fassara wani wuri yawa ayi bi ba'da ba'da fil husni was sidqi sashin sa yana kama da sashi ani a wajen kyau da gaskiya saboda haka akwai ihkami na ingantawa akwai tashabuhi na kamanceceniya a wajen kyau amma akwai kuma tashabuhi ko ishtibahi wanda ke kawo daure kai da rikicewa a kasa gane abu saboda dan adam sanin sa iyakantacce ne to shine ake nufi na kullewar kai din da rashin iya tantance abubuwa shi ake nufi anan fa ma lazina fi qulubihim zaygun amma mutanen da suke da karkata a cikin zukatansu mailun anil haqi karkata a barin gaskiya wayatabi'una ma tashabaha minhu to suna bibiyar suna bin abin da ya rikitar din na daga alqur'ani ibtiga alfitnah domin neman fitina neman fitina wato atarwa ne juhalin ga jahilansu bi ko in fi shubhati wal labsi ta hanyar aukar da su a cikin shubhoyi da kuma rikitarwa wabtiga atawili da kuma neman fassara shi wai fassirunahu tafsiran ba'idan la aslam to ya fassara abin da yake ba ba san fassarar sa ta kamaimai ba kuma bai kama a san fassarar ta kamaimai ba dan duk abin da yake akwai bukatar a san fassarar sa ta kamaimai saboda bangare ne na hukunce hukunce halal da haram dama shi yana cikin muhkama ko ba haka ba amma abin da yake zama cikin mutashabiha dama ba bukatar sa la a aqida wala ibada wala a cikin shari'a komai yawa a tarafu ƙari ne na ilimi wanda inda ma an sanar da to da aka bar shi ba a sanar ba fa'idar sa shine a sanar da dan adam cewa bai isa ba fa yawa a ilimin ma sai wanda aka so ya gane ko ba haka ba to kaga wannan ma akwai fa'ida ta nan to amma su patattu sai su bar ainihin muhkama din ba zamu da muhkama ba sai su koma tone tone wajen wai neman sani mutashabiha din misali na taba ganin wani littafi wanda wai ake ta kokarin a fassara hurufu fawatihi suwar ta fuskar gano isharorin da huruf din suke yi na zamani na abubuwan da za su auku wato wani bokanci bokanci dai ake ta a haɗu wannan a ce wai abinda harufan suke nufi kaga wannan ai wani abu ne na jefa mutane cikin wani rudo kawai da wani tabaran kace mutum to waye irin wannan fassara daga manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ce maka la daga sahabbansa ne ya ce maka la da wurin tabi'ai ne a daga wurin su Imam Malik ne daga wurin su wane ne duk sai dai ya faɗa maka waɗansu manya-manyan falasifa ko kuma waɗansu mushrikai ma da ƙarshenta kaga shi wannan duka wato neman ɓadda mutane ne ko ba haka ba shi yasa duk wanda ya bar tafarki madaidaici shararriyar hanya ta shari'a to ƙarshenta zai faɗa cikin ɓata kuma ya faɗa wato ya jefa waɗansu ma a ciki wanda duk ya bar muhkama in su mu'minai sadiqan imani masu gaskiyar imani in sun rikice a wani abu sai su bar shi dama ba dole ba ne bai zama su ce gaskiya ne Allah ne ya saukar amma aiki bar su koma kawai zuwa ga ainihin abin da ke bayyananne wanda ke awarware ɗin shi ta nasu sauna lafiya ne na mabatattu ba haka suke yi ba wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah amma shi abin da yake mutashabiha ɗin ba wanda ya san ma'anarsa ko fassararsa in ba Allah ba wahdahu shi kadai wa rasikuna fil ilmi yaquluna amanna bihi wanda suka tabbata a cikin ilimi suka yi tamakkuni a ciki to suna cewa amanna bi mai imani da shi mutashabihi din misali huruf fawatihi suwar ko kuma sanin kaifiyar anin abin da ya shafi sifofin Allah ko sunayensa to wannan mai imani cewa daga wurin Allah ne amma wala na alama ma'ana ba musamman anasa ba kaga sai su zauna kullu min inda rabbina kowanne da mahukam din da mutashabihi din duka daga wurin ubangiji mu yake amma ya zakkaru ila ulul albab amma fa babu wanda ke wa'azanta wa'azantuwa sai ma abota hankula wato masu hankali da suke gane cewa fa ai dan adam da irin kaifin basirarsa da cikar hankalinsa an kwatanta da sha'anin ilimin ubangiji ko kuma ilimin da littafinsa ya kunsa ai ba zai yi a ce ya duka ya iya fasa ya iya dauka ba ai ya fahimta ba ko ba haka bane to saboda haka Allah ta'ala ya so ya iya riskar abubuwa duk abin da yake bukatar sa a shari'a ya bi hanyar da za ta kamata a gane ya koya sai iya koya yawa kuma wannan ya wadatar da shi amma sauran abubuwa kawai an bautatar da shi ya bauta wa Allah da karantawa inna sushi nasini na alqur'ani misali ya karanta yawa yayi imani da cewa daga Allah yake kuma ya sallama wa Allah cewa shi kadai ya sani wannan muka ga aiki ne na ainihin imani da sallama amma ya bar aiki da shari'ar muhammadu wanda ke shine umul kitab ya bar wannan ya je yana tone-tonen gano wasu abubuwa asararu yake nema kaza fawaida wannan kaga an saki hanyar abinda sufaye da yawa patattunsu suka yi ta yi kenan suka bar jaddar shari'a ta qur'ani suka bar jadda mai kakkiyar hanya ta sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam suka bar jadda ta shari'a suka maida shari'a a cewa tana da zahiri tana da batini wai shari'a tana da zahiri tana da batini wasu ma in batiniya har suka bar ma aiki da ainihin shari'ar ta zahiri dai suka koma suka ce ai duk wannan ibadoji da hukunce-hukunce na zahiri ishara suke ga wani abu na batini wanda bai gane batinin ba shine zai tsaya na ta wahal da kansa da aiki da zahirin amma wanda ya gane batinin to shi ya kai makura saboda haka ya samu yaqini sai kawai ya huta akwai mulhidan da suka faɗi wannan to kaga wannan sun saki hanya ga baki da inda sun dawo muhkaman alqur'ani ko ba haka ba da sunna sai su ga cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka saukar masa da shari'a shi yayi komai yayi tauhidi shine gaba da kowa yayi sallah yayi komai ma a wannan sa aka koya kuma har lokacin da ya rasu yana kan wannan bai taba cewa ya kai wani matsayin da Allah ya dauke masa wannan ba to sabata bakata ya ce kaliya ke kai tawili ban na banza cewa wai in ka samu yaqini sanin badinin shari'a da sirrinta to shikenan an dauke maka saura sai su je su yi ta azumi su yi ta sallah kai ka riga ka isa saboda haka kai ta cin abincinka kai ta baccinka ka riga ka kai makwara kaga wannan kafirci ne amma kuma wasu ka janyo irin wannan suka ce wai mutum ta hanyar musulunci zai iya kaiwa ga wannan san wannan ai ibtiga alfinna ne ibtiga tawili yawa neman abadda kai abadda wa insu kuma Allah ka kiyashe mu to mai hankali ba zai yarda ya insu yaki ya zama inna rududu a jasha irin wannan ba sai ya tafi da jumhurin musulmi wanda suka ainihin rike tafarkin manzo sallallahu alaihi wasallam kuma wa izara aw man yattabihu in sun ga masu bin irin wannan rikitar idan atar ai almutashabiha bil amali bi zahiri wato waɗanda suke bin mutashabih din aw bi tawilihi tawilan la yaliqu bihi ko kuma suna tawilin mutashabih din tawilin da bai dace ba to addu'a ma suke yi domin duk abin da ya shafi irin wannan barazana ne game da imanin mutum shi yasa duk abin da ya shafi bokanci da duba da canfi da dukkan wani abu irin wannan shari'a take nisanta shi a barin rayuwar musulmi saboda abu ne da zarar an kama hanyar to za a rabu da Allah za a rabu da tauhidi za a fada cikin mummunan shirka saboda haka aka hana wannan to suna cewa rabbana ya ubangiji la tuzigh qulubana kada ka batar da zukatanmu kada ka karkatar da zukatanmu la tumilha anil haqqi kada ka karkatar da zukatanmu a barin gaskiya bibtiga'i tawilihi allazi la yaliqu bina ta hanyar neman fassara abinda ba za a iya gano shi ba wanda bai dace da mu ba kama azabta quluba ulaika kamar da ka karkata da zukatan wadancaninka a wannan musulunci ne a addinin mu na musulunci wannan wanda komai nasa bayyane yake amma wani littafi da ake cewa almadanun bihi ala ghairi ahli littafin da ake rowar sa in ba ga wanda ya cancance shi ba to littafi na shiriya ta masalas abu ɗaya take ko ba haka ba kowa so ake zo ya shiriya kowa so ake yazo ya karanta ya fahimta amma sai aka ce ruwa littafi ne da ake ruwa da shi in baka isa ba to ba karkar ma ka leka cikin sa kaga akwai mummunan labari a ciki to babu irin wannan ani a tsari na shari'ar Allah ba da isa dai tana bayan da ka shiryar da mu zuwa ga ainihin tafarki madaidaici wa hablana min ladunka rahmatan ka ba mu rahama daga wajenka tusabbituna biha wato wanda zaka tabbatar da mu da wannan rahamar qulubana ka tabbatar zukatan mu wata jama'u biha shamlana ka tattaro mana abin da mu da yawa sai ya zama ya saitu ya daidaita wata zaiduna biha imanan wa iqanan ka kara mana imani da yaqini da wannan rahamar babbar rahama dai ita ce Allah ya daura mutum akan imani kuma ya sa ya rike da gaske kuma kada yayi wasa wani abu na sharri da zai warware imani ya shiga innaka antal wahhab lalle kai ne mai yawan kyauta ai innaka antal mawdi ibadaka tawfiqa wassadad li sabab lalle kai ne mai baiwa bayinka datarwa da dace da tabbata mutasdiqu kitabika da magaskata littafin rabbana ya ubangijinmu innaka jami'un nasi lalle kai mai tattaro mutane da wato zaka tattaro mutane tajma'uhum zaka tattaro su liyawmin a cikin wani yini liyawmin ai fi yawmin a cikin wani yini huruful jarri wani lokaci wani sai ya wakilci wani liyawmin jam'i ai fi yawmin jam'i fi yawmin la raiba fi a cikin wani yini da babu kokonto a cikin sa sai ya dauku huwa yawmul qiyama shine ranar alqiyama fatujazihim bi amalihim zaka saka musu da ayyukan su kama wa ta bizar kamar da kai alƙawari da haka inna allaha la yukhlifu al-mi'ad lalla alla ba ya saba alƙawarin da yayi mau'iduhu bil ba'si alƙawarin da wato yayi na cewa zai ta da mamata fi ittifaqu an al-khida kaga mukun su ce innaka la tukhlifu al-mi'ad kamar inda wato addu'a ta baya take sai aka ce inna allaha la yukhlifu al-mi'ad sai gaba daya bayani kuma ya hade wato komai da komai ko kowa da kowa yace wa yatamilu an yakuna min kalamihi ta'ala tana yiwa karashin zancen Allah ne ta'ala ko kuma hakaito abin da suka faɗa wal garbi min addu'a bi zalika abin da ake nufi na wannan addu'a bayanu anna hammahum amrul akhirah shine bayanin cewa da mu su ita ce al'amarin lahira wal zalika sa'alu sabata ala alhidayati yanalu sawaba da haka suka roki Allah tabbata akan shari'a don samu ladan shari'a don wanda yayi aiki da shari'a amma bai tabbata akai ba da bayancansa ai abu ya baci ku na bal amal bil khawati ayyuka amfanin su shine in an cika akai in ba cika akan su ba to an riga an bata kenan don haka suke wannan addu'a Allah tabbata da makan tafarki madaidaici bukhari da muslim sun rawaito daga aisha Allah da ita tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya wallazi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun azwa qashinta to akan masu bibiyar mutashabihat masu kwakwale kwakale tone tone gano abin da bai kamata a gano ba cikin irin abin da bokaye da yan duba da masihirta da yan subbace subbace suke yi da kudai mugan yan bid'a duka dai suna yin irin wannan to sai yace fa iza ra'aytil ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu ulaika ladzina samalla fazarun idan kun ga waɗanda suke bin abin da yake rikitarwa daga ainihin alqur'ani suna kokarin su fito da wani abu wanda ba a fito da shi ba ba a yi mana a fito da shi ba to wannan sune Allah ta'ala ya ambata cewa akwai karkata a cikin zukatansu fazaruhum ku kiyaye su yana daga cikin irin wannan abin da malamai suke cewa abin da wasu daga cikin ɗan bid'a suke yi na bin shubuhohi na dalili amma ba ainihin da kyakkyawan niyya ba ko kuma ba a daidai bisa masu da ke irin na ahlus sunna ba misali ƴan wahdatul wujud cewa Allah ta'ala da bayinsa suna zamantowa ɗaya sai su ɗauki hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa man adali waliyan faqad azantuhu bil haqq wa man taqarraba ilayya bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayhi wa la azalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu wa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasmi'u bi wa basarahu alladhi yabsiru bi wa yadahu allati yamshi biha wa ridahu allati yamshi biha wa yadahu allati yaqshi biha wa yas'alani aitu walani sa'azani asu wa law izannahu to cewa wai Allah zai ce zan yi masa kaza zan yi maka zan sa taimako na a hannunsa da kafarsa da jinsa da ganinsa suka ce to ai wannan yana nuna zai zama ɗaya da shi kenan suka bar gaba in sauran wato nasoshin da Allah ta'ala yake bayyanawa da hadisan da yake bayyana cewa ai ana nufin Allah zai sanya masa taimako ne da tawfiki a ciki to duk bin irin waɗannan abubuwan shigo'in a ɓata da su yana daga cikin zaik ɗin da Allah ta'ala ke gargadi a kansa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni al'umma sata ne yasanci masu irin wannan musulmi Allah tabbatar da mu akan tafarki madaidaici Allah ka tsare imanin mu daga dukkan wata tsatsa wanda ke barazana akan makomar imani ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم نسألك عيشة هنية متساوية وردني غير محسن ولا فاضل وجنب اللهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام